This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Zahra Aminu Fage ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki na ka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci, za ku ji cewar ɗalibai biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani turmutsitsi a jami'ar jihar Nasarawa da ke garin Kefi a gurin karɓar tallafin gwamnati. Muna kuma tafe da rahoto akan cece-kucen ƙudurin dokar haramta auren jinsi na Majalisar Dokokin Ghana ta zartar. Baya ga haka kuma za ku ji cewar wani ɗan ƙunar bakin wake a ƙaramar hukumar biyu da ke jihar Borno ya yi yunƙurin tada bom a masallaci yayin da mutane ke gabatar da sallar dare. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin tubalin tsaro da a wannan karan zai duba batun yadda 'yan bindiga ke ci gaba da lallaba a kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Suna aikata ɓarna kamar satar mutane da dabbobi da ma kuɗaɗen al'umma. Sannan muna tafe da karatun Alkur'ani na yara albarkacin watan Ramadan. Amma da farko ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya tsabdomin kada ƙuri'a akan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falasɗinawa sama da miliyan 2 da ke fama da yunwa. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samu amincewar mambobin kwamitin su 15. Daftarin da za a kada ƙuri'a akan shi zai kasance wani umarni na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da zai nemi gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa da ba shi da wata alaƙa kai tsaye da neman sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a yayin harin da ta kaiwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara wanda ke cikin daftarin na baya. To amma kwamitin zai goyi bayan bin hanyoyin diflomasiyya domin ganin an cimma wannan bangaren tsagaita buɗe wutar yakin da ke da alaƙa da sakin dukkan sauran waɗanda aka yi garkuwan da su. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni cikin dare akan Ukraine, inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi ƙirar Iran guda 60. Yace akwai makaman jirage marasa matuƙi sama da 60 da makamai masu linzami samfari iri daban-daban kusan 90 da Rashan ta riƙa yin lugudansu akan Ukraine a cikin dare. Ya ƙara da cewa duniya ta gane wa idananta ƙiri-ƙiri yadda 'yan ta'addan Rasha ke kaikaitar cibiyoyin makamashi da na samar da makamashin da madam ɗin da ke samar da makamashi da gidajen jama'a da motocin safa-safa na al'umma. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine ya ce hare-haren sun kashe aƙalla mutane 2 da raunata wasu 14, wasu mutum 3 kuma suka ɓace. A yau Juma'a ne kasashen Australia da Britania suka soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha. Bayan kammala wani taro da kasashe biyu suka yi inda London da Canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu, kasashen biyu sun kira halayyar China ta kwana-kwanan nan ta neman tashin-tashina ga ayyukanta akan taragon jiragen ruwa da ma'aikata mallakar ƙasar Philippines kusa da gaɓar ruwan Thomas Shore a kogin kudancin China cikin wata sanarwa da ba a saba fitar da irinta ba da ta yi magana kai tsaye kan take-taken Beijing a yankin. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a farkon watan nan da ƙasashe 4 na masoyacin ƙasashen Asiya, Australia ta yi kiran da a sa ido sosai akan kogin kudancin China ba tare da ta ambaci China kai tsaye ba. An fitar da sanarwar ta ranar Juma'a ne bayan da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron da sakataren tsaro Grant Safts suka gana da takwarorinsu na Australia Penny Wong da Richard Marles a birnin Adelaide. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a nan ne ake sa ran isa sakatare harkokin majalisar Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila a wani gagarumin hubbasa na ganin an cimma kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar Hamas, a yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a akan wani daftari da kuririn da Amurka ta shata na kiran gaggauta yin sulhu. A can Isra'ila ana sa ran Blinken ya tattauna buƙatar tabbatar da ganin an yi nasara akan Hamas da ya hada da yin nasara a Rafah bisa tsarin tabbatar da kare fararen hula da tabbatar da ganin ba a haifar da cikas ba da shigar da kayan jin kai da wanzar da baki ɗayan tsaron Isra'ila, cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida. Amurka dai na nuna kin amincewarta ga aniyar Isra'ila na shigar ta dakarunta ta ƙasa cikin Rafah da ke kan iyakar Gaza da Masar, da Isra'ila ta ce wajibi ne muddin ana son ganin bayan Hamas, tare da tabbatar da cewa kungiyar wadda Amurka ta kira da ta 'yan ta'adda bata sake kaiwa Isra'ila irin harin da ta kai mata ba a ranar 7 ga watan Oktoba. Ƙasar Sudan ta Kudu ta ce binciken da ta gudanar kan mutuwar ɗan jarida Christopher Allen a shekarar 2017 ya yi daidai da abin da gwamnatin ta faɗa a baya, cewa an kashe ɗan jaridan ne ba bisa niyya ba sakamakon musayarwa a lokacin da yake ɗauko labarai a zamanin ƙazamin yakin basasan ƙasar. Ɗan jaridar mai zaman kansa mai shekaru 26 a duniya, ɗan ƙasar Amurka da Burtaniya, an harbe shi ne da bindiga a ka a yayin wani batakashi tsakanin dakarun Sudan ta Kudu da 'yan tawaye a kudancin garin Kaya a ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 2017.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara shirin ne daga jihar Nasarawa a Najeriya, inda ɗalibai biyu suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani turmutsi a garin Kefi a gurin karɓar tallafin gwamnati. Lamarin ya auku ne da safiyar yau Juma'a yayin da ɗaliban suka kutsa wurin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ajiye buhunhunan abinci da take niyyar raba ɗaliban a matsayin tallafi. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Adira ya shaida mun cewa sun samu labarin mutuwar mutane biyu yayin da fiye da mutane 20 ke kwance a asibiti suna karɓan jinya.
Labarin da muka samu shine mutane biyu ne Allah ya rasuwa, yayin da waɗansu kaman kimanin 20 ka da 'yan kai suka samu raunuka daban-daban kuma suna karɓan kulawa a asibitoci. Kamar yadda kika sani, shi mai girma gwamna cikin satin da ya gabata ya alƙawarin mika tallafi na shinkafa da kuɗi da yake ba wa ɗalibai 'yan makaranta. An ba da wannan tallafi a jami'ar tarayya da ke lafiya, an bayar a polytechnic, an bayar makarantu da kusan gaba ɗaya an samu an raba manyan makarantu na gaba da sakandare. To shi wannan ɗin ne kusan kwana biyu kenan an tara shinkafin a gurin, an riga an kintsa cif, ana sa ran mai girma gwamna zai je da safen yau domin ya kaddamar da shi kana sai a raba ma ɗaliban. To labarin da muka samu shi ne kafin lokacin sai aka samu waɗansu wanda ake kyautata zaton bata gari ne da kuma wasu 'yan makaranta wanda tayu ba su fahimci me ake nufi ba, sai suka kasance a gurin tun daga dare ma aka ce sun kasance a gurin har zuwa misalin ƙarfe 5-6 na safe, aka dai suka fi ƙarfin jami'an tsaron da ke gurin da hukumomin makarantar sai suka shiga inda aka tara wannan shinkafa. Waɗansu su ma an ce ta katanga suka riga haurawa ba ainihin gate da suka karya ɗin ba. To hakan shi ne ya kawo tumultu inda aka samu aka su.
Waɗanne matakai za a ɗauka don kaucewa irin waɗannan ko kuma wannan iftila'i da aka samu?
Kamar yadda na faɗa, idan aka bincika ka ga ainihin menene damuwa, to gwamnati za ta ɗauki matakai domin kauce ma irin wannan. Tabbas ana cikin wani hali kuma gwamnati a kowane mataki suna ɗaukan matakan da ya dace don ganin an sauƙaƙa wannan abin.
Bayanai da na tattaro na nuni da cewa ba kaɗai ɗalibai ne suka shiga harabar da aka ajiye kayan tallafin ba, har ma da mutanen gari, wataƙila saboda matsalar rayuwa da jama'a ke ciki. Wani ɗalibi da aka yi turereniyar a idonsa, Mas'ud Usman, ya ce tun cikin dare ɗalibai da mutanen gari da suka haura 6,000 suka yi cincirindo a gaban shingen da aka ajiye kayan abincin.
Rashin planning ya kusa wannan abu haka. Ni ina wajen misalin karfe 6 na safe na ga mutane sama da 6,000 a wajen. Ture, 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 har an fasa kofar shiga wuce na aji abincin ba to sanadiyar fasa kofar ne mutane su yi da gudu sanadiyar guduwan ne wasu sun an ture su wasu sun wadi wasu sun yi rauni har ya kuma har ya kai ga an rasa rayuka guda biyu.
Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta umarci hukumomin jami'ar da na tsaro su binciko yadda lamarin ya auku da zakulo waɗanda ke da hannu a ciki don hukunta su. Gwamnatin wadda ta jajanta wa iyaye da jami'ar ta kuma ce lamarin ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafa wa ɗaliban ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ƙudurin dokar haramta auren jinsi da Majalisar Dokokin Gane Tazartar bisa kundin tsarin mulkin ƙasar yana ci gaba da janyo cece kuce bayan da kakakin Majalisar Dokokin Gane ya ce kin amincewa da sanya hannu da shugaban Gane Nana Akufo-Addo yayi akan ƙudurin dokar. Majalisa za ta daina amincewa da sabbin naɗe-naɗen ministoci. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court.
Wannan ne jawabin da kakakin Majalisar Dokokin Kasar Ghana Alban Sumanu Babin ya gabatar wa majalisar. A daidai lokacin da ake sa ran majalisar za ta amince da ministocin da shugaban kasa ya nada domin a rantsar da su inda yake cewa majalisar dai ba za ta iya ta ci gaba da amincewa da naɗe-naɗen mai girma shugaban kasa ba har sai bayan kotun kolin kasar ta bayyana sakamakon bukatu da aka gabatar gunta. Kin amincewa da naɗe-naɗen ministocin na zuwa ne biyo bayan shugaban kasa ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar haramcin auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da kudirin dokar haramcin auren jinsi a kasar. Jawabin da shugaban majalisar dokokin ya gabatar ya haifar da cece kuce tsakanin wakilan majalisar inda masu rinjayi suka soki matakin da shugaban majalisar ya dauka na dakatar da amincewar ministocin tare da bayyana hakan a matsayin rashin bin tafarkin demokradiyya tare da hana shugaban kasa da Ghana kwararrun maza da mata da za su taimaka ma shugaban kasa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati.
We in the majority beg to disagree.
Afenyo Makin, shi ne shugaban masu rinjayi masu mara ma ofishin shugaban kasa baya ya ce a matsayinmu na masu rinjayi ba mu amince da matsayin shugaban majalisar dokokin kasar ba. Su kuwa marasa rinjayi na ganin wannan mataki ai shine mafi a alasabi da gaza sanya hannu a kan kudirin dokar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar.
President Akufo-Addo has taken a strange and alien position.
Kesela Tufosin shine shugaban su yana mai cewa shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya dauki matsayi na ban mamaki. Sami ɗaya tsakanin bangaren majalisar dokokin kasar da ofishin shugaban kasa zai iya haifar da babban cikas ga demokradiyya tare da ci gaban kasar har in ba a samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun ba, inji Malam Sharif Abdulsalam, masanin doka kana mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
An sami da makamancin ci kaza a lokacin Liman. Lokacin gwamnatin Liman ya kai budget a parliament aka wulgi da aka fasali da budget din. Koi ba a so. Har ya kai minister shi na kai minister shi court aka waye gari aka waye jirgin mulki. So shi ya gabata wannan abin da ya faru wannan lokaci tun shekarar 40 da wuce. Zan muna darasi a yau. Ba za mu yi dawan gaba faru ba. Duk hanyar da gwamnati abi a komo kan sari kan da doka ta zartar.
Ahmad Bado na ɗaya daga cikin farar hula da ke ganin samun daidaituwa tsakanin ofishin shugaban kasa da bangaren majalisar fa shine abin da zai kawo ci gaba.
Ya kamata fanni din nan su gamu samu daidaita tsakanin su.
Kudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar ta amince da shi a watan da ya gabata zai sanya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin. A mako shugaban kasa ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu a kudirin bayan da ma'aikatar kudi ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan 3.8 daga bankin duniya tare da dakilin shirin lamuni na dala biliyan 3 daga IMF. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma za mu leƙa jihar Birnin Najeriya inda wani dan kunar bakin wake a karamar hukumar biyu yayi yunkurin tada bom a masallaci yayin da masallata suke gabatar da sallar dare. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsawon lokaci kenan da ba a ji dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a jihar Borno ba, sai dai a yan kwanakin nan da ake samun wasu hare-hare a wasu sassan jihar Borno, inda ko a wannan makon wani dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a garin Biyu dake jihar Borno, inda mutane suke gudanar da sallan tarawi wanda hakan ya kai ga raunata wasu mutane guda biyu. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa dan kunan bakin waken ya yunkurin tada bom din dake jikinsa a daidai lokacin da al'umma musulmai ke gudanar da sallan dare a wannan wata na Ramadana, wanda hakarsa bata cimma ruwa ba. Wasu da suka shaida lamarin sun bayyana cewa dan ta'addan kafin isowarsa bom din ya tashi da shi tare da raunata wasu mutane guda biyu.
Mu muna sallah a masallaci, muna mun zo raka na hudu kenan sai muka ji fashiya. To mun je kuma sai muka kalla mutumin da yazo yunkurin yin wannan abu shine abun ya tashi da shi. Har wasu mutane biyu ma sun dan raunana a ciki. To gaskiya dukkan an sa tsaro dan muna sallah mu lafiya kalauyansu.
Muna sallah anan ma muke wannan muke tsayuwa ka mana kayan sharu a sallah ana yi lafiya. Sauran masallatai ma dai suna yi lafiya yanzu.
Shi ma da yake bayyana lamarin, wani dan kungiyar nan da ake kira Kato da Gora ya bukaci da inganta tsaro a duk wajajen tarukan jama'a.
Wannan abubuwa da yake faruwa a lokargaman na Biyu abubuwa ne wanda a baya mun fuskance shi sosai. To ya kamata yanzu fa ba lokacin da za a zo na ayi barci bane a samu matasan da za su kare su dinga cikin nan cikin masallaci gefe da gefe a shiga ayi sallah. Wannan Allah zai iya ba su ladan su koda ba su shiga sallah su fito mu kare kayuwanmu.
Azantawa na da kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenneth ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar talho. A hira da naida kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ya ce tabbas lamarin ya faru, kuma wannan dan kunan bakin waken ya yunkurin tada bom din a cikin masallaci ne. Sannan ya ce yanzu haka suna zurfafa bincike tare da tabbatar da ganin tsaro ya inganta. Sannan ya bukaci jama'a da su kasance masu ba su duk wasu bayanai da ma duk abin da ya shige musu duhu. Al'amarin rashin tsaro dai a baya-bayan nan ya fara sake dawowa wasu sassan jihar Borno, inda ko a yan kwanakin nan wasu da ake zargin yan ta'addan Boko Haram ne sun sace wasu magidanta biyu a ƙauyen Rang da ke ƙaramar hukumar Kara Balge a jihar Borno, baya ga sace mata kimanin 319 a ƙaramar hukumar Gamborun Gala. Kawo yanzu dai nayi kokarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar Biyu, amma ban same shi ta wayar talho ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryan Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa. Yanzu kuma masu sauraron mu sai a gyara zama domin sauraron shirin tubalin tsaro, wanda a wannan makon zai tabo batun yadda ƴan bindiga ke ci gaba da lallabawa akan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar suna aikata barna, walau sace-sacen mutane ko dabbobi ko ma kudaden jama'a.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro.
A baya-bayan nan sanu hankali ƴan bindigar da ke karyawa ba gaba a kananan hukumomin Najeriya da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar. Ƴan bindigar da sun afkawa waɗansu makiyayan raƙuma a gab da garin Toranki, inda suka sace kusan raƙumi 400 da suka sulale da su a iyakar Nijar Najeriya, inda suka shige da su a ƙasar ta Bola Ahmed Tinubu. Har zuwa wannan lokacin raƙuma sun yi ko sama ko ƙasa bayan ƴan bindigar sun kutsa da su a Najeriya. A daidai lokacin da wannan abin ya faru, na tuntubi hakimin Toranki domin samun ƙarin bayani a yanda ƴan bindigar suka yi har suka arce da waɗannan raƙuma masu yawa.
Sunana Adbono Madarani, hakimi ne nan na Toranki. Wato wasu bugaje-bugaje annan da raƙuma nan bakin gurkin mu nan gaba daga gari.
Garin Toranki ko?
Eh, nan Toranki ba insha Allah.
Tao.
Suna daga ruga da dama na bisashen nasu sai suka zo da barayi suka zo su bakwai ran yanzu mun kai tambaya kai su bakwai na sawon su mutane suka zo da makamai ko sai albi ba.
Tao.
Sai sun kada daga wani harko ana ce mai isa bai lati na jiya tare sun kada bai sun ka tana jin kama hannu ga jasu ji dai ne ba. Ko ga bi da bibin na da na raƙuma ana yankewa.
Tao.
Eh, to suka koma inda wani daga ba suka tsiba sun ka tana sun ka tana. A shi an kai ga awon gaba da shi. Suka tare da raƙuma ce mai 300 suka lifa ko da 5 wannan
raƙumi 305
yanzu shi buzu ya gaya mana haka ne yake mana haka da su kuma da an kasa su da kare ne yana guda ma an tsaye da su da dane babba.
Yanzu a takaice mutun nawa an ka tsaye da su kenan banda raƙumi 305 din?
Mutun uku an ka tsaye, mutun uku an ka tsaye da su sai sun ka wuce an ka sun kai su suka ketare da su sai su ga Najeriya suka tsaye da su shikenan su koma sun ka wuce da raƙuma.
yanzu sun ka korin raƙumman da su mutanen, amma da za a kai iyaka ta Najeriya sai suka ce ma mutanen su ta wasu su sun kauce da bisa shi.
Su kauce dan raƙumman na jajan buzaye ne, yanzu aka hanci su waɗannan su waɗanda aka sako din su a zandar mari tunazu.
Suna can ana musu tambayoyi.
Ai musu tambayoyi kamar da abin faru yanzu shi wannan suna wanda annan shi faɗa mana yace mana 305 waɗannan aka sai.
To kamar abin ya kai ya faru kamar zuwa wajen ƙarfe nawa ne na dare misali?
Wato lokacin da dare abin da ya faru lokacin zuwa ƙarfe 1 sannan abin ya faru.
Zuwa ƙarfe 1 na dare.
Eh gani hakimin gidan Zarumai hakimin gidan Ado shi ya kire ni yace mini nan garin nan na kawo babu lahiya yace dai ya an bugo mai an ce an zo inda bika masu rubuta ba su sai an zo an kai da su. Kuma duk kashi da cikin gida duka dibi saboda mun ga motsin sillu mun gani ban ga motsin sillu a cikin lokacin an sun raba gidan Ado na sun tafi sun yamma.
Eh daga cikin masu kiyon raƙuman da yan bindigar suka daure suka tafi da su har a kan iyakar ta Niger Najeriya ya yi mini ƙarin bayanin halin da ya samu kansa a ciki a daidai wannan lokacin.
Sunana Isa, to lokacin yanda kusan 12 na dai ni ban sani ba don wayata sun amshe ta ban da lokacin nan.
Sun amshe wayar ka sun tafi da wayar ko sun baka abin ka da baya?
Eh sun amshe waya ni na sun kari ganyo garan ko da litta so sun kai waya ne wani yan nuna bindiga sun ka karbe hannuwa na baya. Eh sai sun ka dibi ya bisa ce garan kanana na sun ka dibi sun ka ce kai wani yace ko sha ba su musu sai sun ka dai da ni inda makwabta na masu raguma kusa garan na suke. An ka zo can sun ka samu mutum uku kuma sun ka kama sun kai mu ko da sun kai mu sun ka dar mu.
Sun ka daddar mai su.
Eh duk sun ka kora raguma sun ka sa mu tare da raguma sun ka daddar mu sun ka kore mu.
Kun ka wuce gaba da ku da raguma?
Eh da raguma duka sai kusan karhe biyar.
Karhe biyar na asuba.
Bakin iyakan Najeriya na sun ka sake mu sun ka ce so ku ta yau.
To ina bisashen suke?
Bisashen ba a gane su ba. Sai mun ka haɗu da iko ya bi shiga sai ga su mun ka koma tare da su. An ƙetare dai da nan da masu raguman duka nan dai sai mun ka komo.
Yanzu zoke yanzu an samu labarin inda raƙumman suke?
Wallahi ban sani ban mu yanzu yana gida mun gaji na mun komo.
Kun hita tun da sahi wurin bidan raƙumman ba ku gane su ba?
Ba a gane su ba wallahi ba a gane su.
To can mutanen ku yalla waɗanda a ƙetare can Najeriya kun buga musu kunce su ba ku hannu ko ƙaga?
Wallahi ban sanan ma waɗanda adda raƙumma ko sun samu wani labari ko a'a.
To raƙumin kamar ya kai raƙumi nawa?
To ni ban san misalin su amma masu sun ce suna kai dai 360 ko da biyar din nan dai niki suna faɗi ni ban san misalin kanana duka ba su bar komai ba.
To yanzu su waɗannan mutane da aka amshe ma raƙumman su ya suke cikin wani hali wani yanayi suke yanzu haka?
Yanzu muna nan rubga muna zanne.
To wani mataki kun ka ɗauka?
To masu raƙumma ban san ranka girbe matakin da sun ka ɗauka.
A garin Yaloma da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni yan bindigar sun abokawa waɗansu bayan Allah tare da karɓe musu dukiya da ma shikatar da waɗansu mutane kamar yadda ɗan majalisar wakilai na garin Yalwa mai wakiltar wannan karkar majalisar da'irar karkar Bazaga cewa da Haladu Mamman wanda ya mini ƙarin bayani kamar haka.
Wancin sun zo sun bude huda sun yi halibin bindigogi sun samu wani yaro son halibi ima wanda sun ka zuwa da su ma son halibi da kawa kuma sun amshi kudi ya rai miliyan nan. To kudin da zai suka amsa ni kamar sun ga shi ne abin an ce kamar za su kai miliyan biyu na naira da ko jika 100 na sefa dan yaron yana sana'ar bisa shi na ya tuwo da kallela na son ka abin nan son ka iskan mai.
An ce an kashe mutum guda gaskiya ne?
A'a ba kashe mutum guda ba kowa ba kashe. Dan dai sun ba mutum guda kashi kuma son halibi mutum biyu da shi wanda an karɓi gida ne da wani yaro da ya yi rigima ta yawa sai ya zaburu ko da zaburu da suka halbe shi. Shi ko akwai wani ban Allah da ya ce wurin ceto shi ma suka halbe shi to ban halbe shi ba su same shi ba amma dai tagwa ta yi duk yan bude da su rarrake mai tagwa za ka ma da ni kwanci ta shi amma ni bai ko ni ba kamar yanzu dai kan dama da su kan fito da dukkan miyan dan dai da sauki a wallahi da kasa suka zaka kuma da suka gama abubuwa da suka yi suka gudu sun ka ce su lokacin da muka kira shi ko muka ce musu su tawo misalin ƙarfi dai na dare ikon bai to ba muna ba da kinan su mun ka ga kamar abin dai matsala za mu samu mun ko mun ka dawo sai ƙarfe hudu iko ya saka bi yana son ka saka sun biyar.
A wata ganawa a ƴan makonnin da suka gabata a karkarar Bazaga bisa daukar nauyin hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan kasar cewa da HACP Hot Authority ala Consolidation de La Paix a Faransanci shugaban gundumar birnin Gwanni Captain Bubakar Ali Shena yayi fatan Allah ya shiryar da mutanen da suka bijiri suna aikata wannan danya aikin suna dokar makamai suna abkama bayan Allah ya kokin Niger da Nigeria.
Allah ya taro waɗanda sun kafaci ya maido su a zamna lahiya to muna wannan fata domin yau abubuwan da an tahe ba mu fatan mu mu yi aiki da su bisa ga ƙyan uwanmu tunda komi lalacewa hannunka baka hidda shi ka yada dole ne zaka hakuri da shi sai dai ka nemi yanda zaka gyara shi ko ka wanke in yayi datti ne amma dai kai baka hidda shi ba kenan dan uwanka ne komi abun da ya shiga ciki ka san da an sa shi ne waɗanda sun ka sa shi Allah ya ba mu inci mun kore su yanzu shi da adda saura mu yi addu'a ya maido hankalin shi ya komo ya zamna lahiya kamar yadda ya san idan wani wanda ya fi shi azaka wanda ya hishi gwaninta wanda ya hishi komi zai sa shi cikin irin wannan hali da yake sa wasu in ya shiga cikin wannan halin yana jin dadi ko ba ya ji yadda ya san da ba zai ji dadi ba to haka ya tabbatar da gobe kiyama ma ba zai ji dadi ba yayi abunda yake bisa doron kasa gobe kiyama Allah shi kuma zai sa a mai abunda ya ga dama kuma bai isa ya hana ba bai isa bai ki don haka muna tabbatar muku da a lokaci kalilan kada insha Allah wannan kwanciya zai zaman lahiya in Allah ya yarda za mu tabbatar da shi in Allah ya yarda ta kowane fanni.
Haruna Mamman Bakon na birnin Gwanne sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga yara da karatun Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنان منصور محمد السهي دقا دار القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.
Da haka kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya tsafi domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falastinawa sama da miliyan 2 da ke fama da yunwa. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare, inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi irin Iran guda 60 da Rasha ta riƙa yin lugudi da su a kan Ukraine cikin dare. A yau Juma'a ne ƙasashen Australia da Birtaniya suka soki China bisa matakan da take ɗauka a kan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha bayan kammala wani taro da ƙasashen biyu suka yi inda London da Canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu.
To masu sauraro baki daya a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Ku kwana lafiya sai da safanku.